نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي متارن البركة مسلاتي غلقة لكي نتكين غلوم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي نأشرن دهولو غواتر رمضان واتو يمتين السبر أشرن دهولو غواتر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دليهولو ده تلاتين ده ترى wanda kuma yazo daidai da 9 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wanda zamu tashi akan aya ta 43 kuma kamar yanda kuka ji kuka gani muna maraftar mai martaba sarkin Bauchi wanda yazo wannan majalisi namu domin ya albarkace shi a koda yaushe yana tare da mu da addu'o'insa yana tare da mu da fatan alkhairi a koda yaushe muka zo muna samun goyen baya cikakke daga wajen mai martaba yau gashi ya zo domin ya albarkaci wannan zama namu saboda haka nake cewa a tafsirinmu na yau yafi na kowace rana cika an ce mai jan baki shine na'ibin mai martaba a'a dukkan mu ne na'iban sa saboda ka ni ma yau na'ibin mai martaba ne a wannan majalisi saboda ka muna masa barka da zuwa kuma kamar yadda muka saba zamu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da mace da mijinta ya rasu tana da ciki ba a raba gado ba aka jira har ta haifi abin da yake cikin ta kuma Allah da ikon sa bayan ta haife shi aka haifi ɗa namiji bai fi awa ɗaya ba sai ya rasu to shine yake tambayar cewa shin da shi a cikin wannan rabon gado mutukar ya zo da rai to yana ciki dama abin da ake bukata ya zo duniya da rai haka ya zo duniya da rai ya koma ga Allah don haka gadon sa yana nan saboda ka waɗanda za su ci gadon sa su za a ba wa kasansa su za a raba wa gadansa sai wani shi kuma da yake tambaya game da cewa da shi da iyalinsa suna ainihin gasar saukar alqur'ani a cikin watan ramadan kowa a cikinsu yana son ya fi dan uwansa to ita ta kasance mai himma ce don haka duk sanda ya ji yar kasala ya gaji to idan ya kula cewa ita fa tana ci gaba sai ya yunkuro shi ma ya ci gaba to shine yake so ya ji cin wannan ba zai shiga cikin yin wani abu ba dan Allah ba a ko kadan dan kaga dan uwanka yana wani abu na alkhairi kai ma kai kokawa wajen kaga ka kamo shi ko ka fi shi wannan shine abinda Allah yake so wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ba a duban a harkar duniya ana son kullun ka dubi wanda yake ƙasa da kai dan ka gode wa Allah ka dubi wanda ka fi shi lafiya ka fi shi arziki ka fi shi samu duk da ka kai ga rashi in ka dubi wani sai ka ga kai kana cikin ni'ima wataƙila kai babu ne a tare da kai abin duniya amma kuma Allah ya bar maka lafiyar ka wani kuma yana nan baya da shi kuma baya da lafiya a rashin lafiyar kuma wani in ya dubi tashi ya dubi ta wani sai ya san cewa shi Allah ya tausaya masa to kullun kana duban na ƙasa da kai a cikin harkar rayuwa ta duniya to sai kai ta gode wa Allah kana ƙara gode masa amma a cikin harkar addini ana son ka dubi na sama da kai wanda yake gaba da kai dan ka yunkuru kai ma kaga cewa ka kamo shi kuma ka wuce shi sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda yake cewa ya kula sayyidina Abubakar duk sanda aka tashi kawo wani abu na taimako to yana fin sauran da abin da zai kawo saboda haka wata rana sayyidina Umar shi ma ya sa a zuciyarsa cewa sai ya kamo sayyidina Abubakar. Daka da annabi ya ce a kawo taimako, sayyidina Umar yaje ya kawo dukiya mai yawa. Annabi ya ce mai kabarwa iyalanka ganin yawan dukiyar da ya kawo gaban sa. Yace na bar musu wata kwatankwacin wannan, wato na raba dukiyata ne biyu na kawo maka rabi ya Rasulullah. Sai ga sayyidina Abubakar ya zo da tashi niki niki ya kawo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye. Annabi ya ce a mai kabarwa iyalanka? Yace na bar musu Allah da manzon sa, wato gaba ɗaya kwalkwale shi ya kawo. Sayyidina Umar ya ce lalle dattijan nan ba za mu iya masa ba, ya riga yayi gaba, ba za mu iya kamo shi ba. To haka sahabbai suka kasance suna gasa wajen aikin ayyukan alkhairi. Don haka dan kai gasa da matarka wajen aikin alkhairi wani abu ne mai kyau, kuma zai ƙara muku ƙarfin gwiwa, baya cikin abin da za a ce ko kana yi don wani. Sai tambayarsa ta biyu yake cewa ina gaskiyar maganar da ake cewa takardun da muke ganin kana karantawa a lokacin tafsiri kana ɗauko su ne daga cikin littafin tafsirin da ka rubuta wanda ba a buga shi ba tukunna, ina gaskiyar gaskiya ne? To dan Allah yaushe littafin zai fito kuma menene sunansa? To shi ya kula kenan, ina rike takardu na dauka ba wanda yake gani. To ba wani littafin tafsiri da na rubuta ko nake rubutawa na larabci a haliyan da zan ce ko ya na rubuta na ajiye ina daukowa a ciki. A waɗanda suka san inda nake za su je su gani da littattafan tafsiri na juye su a gabana, saboda haka suka fito zan bincika abinda zan bincika, zan rubuta abinda zan rubuta, saboda haka da zan fito nake fitowa da nake rubuta su, ba wai a rubuce suke a ajiye ba. Sai zan fito zan a lokacin da zan yi tafsiri, a lokacin zan rubuto su in zo da su. Ina nan da printer ta da tawada da komai. Akwai dai tafsiri na Hausa wanda shi kuma ba rai muka na fara rubutunsa, wanda a halin yanzu na kai ƙarshen suratul shu'ara. Shi wannan shi ne wanda nake rubutunsa, shekara ɗaya da kusan rabi kenan da farawa. Ina sa ran insha Allahu a cikin shekarar nan ko ban gama bai zama kaɗan ya rage. To wannan akwai shi, in an gama shi watakila ya fito cikin sifili hudu, na ɗaya har zuwa na hudu. Wannan shi ne abinda na sani a rubuce. Shi kuma wannan duk karatun da muka yi shi ma yana nan rubuce, banda tafsiran farko da muka fara yi a nan masallacin da wanda muka yi a Maiduguri, wannan duk ban rubuta su ba. Wannan galibi kawai da kan yi karatun ne in zo mu yi tafsirin. To bayan tafiya ta yi tafiya, sai na ga cewa ya kamata abinda zan karanto in zo in karantar ya kamata ya zama ina rubuta shi, saboda zai yi amfani gare ni ni kaina kafin ma ya yi ma wani amfani. Saboda haka sai ya zamana tun daga kan suratul kafi da muka fara karatunta a nan, sai ya zamana ina rubutawa. Amma da za ku kula cewa kafin suratul kafi da littafi nake zuwa, daga kan suratul kafi ne na fara zuwa da rubutattun takardu. Sannan a Kano tafsirin da muke yi shi ma tun daga tsuri har zuwa suratul nas ban rubuta shi ba, ila iyaka da ka zan zo in yi. To sai bayan na kai ƙarshe, sai na ga cewa akwai abubuwa da yawa, wasu ka faɗe su ka manta, wasu kuma ka faɗe su ka karanta su amma yanzu ka manta ya ina ka karanta su, ba lalle ka tuna ba, kwakwalwar ɗan adam tana manta su. To amma ni na ga da na rubuta a lokacin, to da komawa zai kawai in duba. Saboda haka daga muka dawo karatu surar, muka dawo farko Fatiha Baqara, sai zamana duk ina rubutawa. Saboda haka yanzu haka suratul Baqara muna da ita, ina da ita a rubuce, za ta doshe shafi dubu wanda yake rubuce, wanda ita ma idan muka gama suratul Baqara aƙalla iya samun sifili guda biyu, na ɗaya na biyu, koma a samu uku a cikin wannan sura. To kaga in tafiya ta yi tafiya haka, Allah ya ba mu tsawon rai, to sai a samu complete ɗin alƙur'ani ɗin a rubuce gaba ɗaya. Saboda haka ‘yan baya sai su ga su cewa su ma sun zo sun amfana da shi, mu kuma mun samu ladar abin da muka bar musu na ilimi. To wannan shi ne hikimar rubutawa ɗin. amma ba dan haka ba sai bi yadda da ake yi ko kuma da yawa ake yi to wannan kuma yana sa karatun ya wuce sai wanda yake tambaya game da cewa ya halatta a kona kofato ko fatar bushiya a matsayin hayaki ta biyu kuma yace shin ya halatta a je gurin wanda ba musulmi ba a karbo maganin gargajiya irin na jinnu ko cultism to tambayarsa ta farko yana cewa ya halatta a kona kofato ko abin a yi hayaki in na fahimce shi yana nufin a yi hayakin korar wasu kwankwamai ko wasu aljanu ba wai hayakin da za a shaki kanshi ba in yana nufin hayaki ne in aka yi ana jin wani kanshi ne na musamman guri yana dadin abin nan wannan babu komai amma in yana nufin wani hayaki na a kori aljani ko kuma na a yi maganin aljani wannan baya daga cikin hanyoyin da shari'a ta zo da shi na magance aljanu wasu ma daga cikin waɗannan abubuwan da ake kodawa da sunan hayaki ko turare aljanin ne ke so saboda ka biya musu bukata kake yi so kuma su ba su biya maka taka bukatar wanda kuma wannan yana da hatsari kwarai da gaske addu'o'i da yawa sun tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda idan ka karanta su zaka magance dukkan wani sharri na shedani kana da suratul baqara annabi ce inda ake karanta ta shedan baya shiga duk gidan da ake karanta ta shedan baya shiga a cikin suratul baqara kana da ayatul kursi wanda mutumin da ya karanta ta da daddare har gari ya waye shedan ba zai kusance shi ba ko ya karanta ta da safi har yamma ta shedan ba zai kusance shi ba suna nan da dama wadanda suna zama kariya ne da tsari da hirzi ga mutum daga sharrin shedan duk cikin hadisan da suka zo na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ya yi ambaci abubuwan da za su baka kariya daga shedan babu wani hayaki saboda haka wani abu ne wanda yake shigo harkar shedanu ko aljanu wani abu ne na ɓoye da baka ganin su suke ganin ka innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu don haka shari'a ita ce za ta sanar da kai yaya al'amarin yadda za ka yi ta'amuli da su yake saboda haka a taƙaita akan abin da shari'a ta zo da su ya fi a ce a shigo da wasu abubuwa daban waɗanda wanda kuma ba musulmi ba a je gurinsa karɓar magani ya ce maganin aljanu to in shi ma irin wannan na hayaƙin ne duk dai an gudu ba a tsira ba in kuma addu'a ce to ba na ji za a same ta gurin wanda ba musulmi ba saboda haka tanadin da musulunci ya yi maka akan abin da ya shafi jinnu inda yau misali wata rashin lafiya ce ciwo ne ya fito maka ko kana fama da wani rashin lafiya aka ce akwai wani ba musulmi bane amma yana ba da wani sassaƙe ko wani ganye da za a sha a samu waraka wannan babu laifi dan ka je gurin wanda ba musulmi ba ya baka wani ganye ko ya baka wani sassaƙe tunda wani abu ne wanda daman can ya halatta musulmi ya amfani da shi yana da wani ilimi game da wannan da kai baka da shi wannan zaka iya karba a wajensa kamar yadda zaka je gurin likitan da ba musulmi bai duba ka ya rubuto maka magunguna ya rubuta maka allura in ta kama yayi tiyata yayi wannan duk babu laifi a ciki amma abin da ya shafi sha'anin aljanu ka je gurin wanda ba musulmi ba ka ce gonshi zaka samu abin da zai maka kariya daga aljanu tare da cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka da dama to gaskiya anan akwai hadari ina ga mu tsaya da tambayoyin haka nan ci gaba da karatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Musa alayhi salam da Harun idhaba ila fir'auna innahu tagha ku tafi ga fir'auna lalle shi ya wuce iyaka fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi la'allahu yatadhakkaru ko wala Allah ya yi tintintini aw yakhsha ko kuma ya ji tsoron ubangiji izhaba ila fir'auna, ku tafi zuwa ga fir'auna. Wannan magana ce Allah subhanahu wata'ala yake yi da annabi Musa alaihi salam da annabi Harun alaihi salam. Wannan yana nuna cewa sanda yake musu wannan magana, annabi Harun yana gurin, dan a gaba can zamu ga inda suka ce qala rabbana innana nakhafu, suka ce ya ubangijin mu lalle mu muna jin tsoro. Kaga kenan a yanzu yana magana ne da su biyu, kenan an nade mana dukkan abin da yake tsakanin wannan zuwan da yayi hadu da dan uwansa annabi Musa alaihi annabi Harun, da kuma zuwa ya gaya masa sakon da Allah subhanahu wataala ya dora masa nauyin da ya bashi na annabci. Do an nade mana wannan, sai kawai aka kawo mana wani faifai da yake nuna gashi nan annabi Musa da annabi Haruna sun hadu, kuma annabi Haruna ya ji dukkan sakonnin da annabi Musa ya zo masa da shi, gashi har Allah kuma yana musu magana tare. Do an nade mana waɗancan bayanai domin kai kanka mai sauraron labarin kana iya karasa waɗannan abubuwa, tunda ka san dole ba zai zo a yi musu wannan magana ba sai ya iso ya isarwa da Haruna wannan sako. Ko kuma wasu malami suka ce ya halatta wannan jumlar izhaba ila fir'auna, ku tafi ku biyu zuwa ga fir'auna, ta zama badalci ta jumlar da ta gabata a baya, izhab anta wa akhuka, ka tafi kai da dan uwanka. Har yanzu dai magana ce Allah subhanahu wataala yake da annabi Musa shi kadai, yana gaya masa cewa ya je, yana kuma umartar sai ya gaya wa dan uwansa Haruna cewa ga sakon da Allah ya dora musu, ga nauyin da ya dora musu, su je su sami fir'auna, innahu daga lalle shi fir'auna ya wuce iyaka. Saboda haka jumlar da zata zo ko ayat da zata zo gaba, qala rabbana innana nakhafu, sai ya zama jumla ce wacce ke mustanafa ibtida'iyan, sabuwar jumla ce wacce take nuna cewa Allah subhanahu wataala ya nade mana dukkan abin da ya abin nan ya wakana tsakanin annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna, kuma Allah ya ba su umarni, gashi kuma har suna cewa muna jin tsoro. Saboda haka kamar takaddirin yadda abin zai kasance, kamar annabi Musa alaihi salam ya tafi ya hadu dan uwansa Haruna, ya isar masa da umarnin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da shi, sai suka ce rabbana innana nakhafu, ya ubangiji muna jin tsoro. Allah ya ce waqabin na innahu taga, lalle shi fir'auna ya wuce iyaka, ma'ana ya ketare iyaka da kafircin sa da shishigin sa da zalincin sa da ta'addancin sa. Wannan kamar ana fadar dalilin da yasa aka umarci annabi Musa alaihi salam dan uwansa Haruna su je su samu fir'auna, ana gaya musu cewa dalilin wannan umarni da aka basu da wannan aiki da aka yi musu shine dan su je su same shi, domin mutun ne da ya wuce iyaka, ya yi azarbabi ba kadan ba, ya kai matuƙa wajen zalunci da ta'addanci. Saboda haka su je domin su dakatar da shi, su hana shi ci gaba da abin da yake yi na ainihin ta'addanci. Allah ya ce ku ce faqula lahu qawlan layyinan, ku gaya masa magana mai sauki, ku gaya masa magana mai taushi cikin ladabi na baki, ku yi masa magana da murya wacce take ba mai kaushi ba, ba mai zafi ba, kar ku kausasa masa magana, kar ku nuna masa rashin ladabi. La'allahu yatadhakkaru, wataƙila ko yayi tunani, yayi tintintini saboda wannan magana mai laushi da ya ji daga wajenku, ya tsaya yayi tunanin abin da zai amfane shi cikin maganganun da za ku gaya masa. Aw yakhsha, ko kuma ya ji tsoron abin da zai cutar da shi, don haka ya bar abin da yake kai na saban Allah da da'awar uluhiyya da yake yi na cewa shi Allah ne. At-tadhakkur, da Allah subhanahu wata'ala ya ambata la'allahu yatadhakkaru. At-tadhakkur, abin da ake nufi da at-tadhakkur shine mutum ya tsaya yayi tunani, yayi nazari na basira akan abin da yake kai, ya gane cewa abin da yake kai ba gaskiya bane, kuma abin da ake gaya masa gaskiya ne. Wannan shi ake kira at-tadhakkur. Al-khashiya, kuma ya ji tsoron abin da zai auka masa, zai saukar masa na azabar Allah subhanahu wata'ala da uqubarsa. Saboda haka wannan tsoron Allah din ya sa shi ya daina abin da yake yi na saban Allah. Fir'auna ya kasance yana daga cikin ahlul tughyan, waɗanda suka wuce iyaka, suka zarme a cikin lamarinsu har ya kai shi ga da'awar cewa shi Allah ne. Yana ganin abin da yake kai shi ne gaskiya, kuma duk abin da za a gaya masa ba gaskiya ba ne. to Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi Musa da Harun alaihi masalam su je su gaya masa gaskiya, wannan gaskiya da za su gaya masa ko dai ta sa su ya tsaya ya yi tunanin ya kai shi ga gane cewa abinda yake ba daidai bane ya bari, ko kuma ya ji tsoron abinda kuke gaya masa na uquba kada ya same shi, musamman yayin da zai ga kun nuna musu wasu ayoyi wasu mu'jizozi waɗanda suke tabbatar da cewa ku manzanni ne da gaske daga Allah, wannan ya sa ya ji tsoro ya bar abin da yake ɗayan biyu, ko dai ya tsaya ya yi tunani da hankalinsa da nazarinsa da basirarsa ya gane cewa abin da yake gaskiya bai dace ba ya bari, ko kuma a'a idan ya ga ayoyin da Allah ya ba ku kuka nuna masa wannan ta sa ya ji tsoron abin da zai biyo baya na uqubar Allah wacce za ku tsorasar da shi da ita ya bar abin da yake yi na saban Allah. To anan za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya umarce su bil qawli layyin, cewa su faɗa masa magana mai taushi, kuma ya nuna cewa wannan tattausar magana da za su gaya masa ita ce za ta sa Fir'auna ya yi tunani ko ta sa shi ya ji tsoron Allah, domin har ko da yaushe tausasa murya da tausasa magana lokacin da mutum ke kokarin isar da gaskiya yana taimakawa wajen mai sauraransa ya tsaya ya yi tunani game da abin da yake faɗa, saɓanin ya kausasa murya ko ya yi wasu tsauraran maganganu waɗanda za su sa shi wannan da ake kokarin ganarwa ya bazama ya ainihin kaucewa sauraron wannan mai faɗar gaskiya ɗin. Wannan faɗa, wannan magana mai taushi ita ce Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratul Nazi'at, annabi Musa alaihi salam ya zo ga Fir'auna sai ya ce da shi faqul, Allah ya ce ka ce masa hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, shin kana da buƙatar ka tsarkaka kuma in nuna maka in shiryar da kai zuwa ga Ubangijinka ka ji tsoransa, ka duba a cikin siga mai taushi kuma kamar mai neman shawara, ba wanda ya zo da balbali ba da wasu bamabaman kalmomi, hallaka ila an tazakka, shin kana da buƙatar ka tsarkaka, bai ce zo in tsarkake ka ba, ce Fir'auna na zo in tsarkake ka, ce bai wato a ƙazanta yake, ce a kana da buƙatar wato kai da kanka ka tsarkaka da kanka, babban tsarki da zai samu shi ne ya tsarkaka daga shirka, daga haɗa Allah da wani, ya tsarkaka daga da'awar annabta uluhiyya cewa shi Allah ne, ko rububiyya cewa shi Ubangiji ne, babu tsarkin da ya kai wannan, sannan ya tsarkaka daga dukkan abin da yake na saban Allah da zalunci, ce in nuna maka hanyar Ubangiji wanda zai sa ka ji tsoransa, ila rabbika Ubangijinka wanda shi ya halicce ka, shi kuma ne yake tattalinka, shi yake renanka, duk ni'imomin da kake ciki shi ya baka, don haka in nuna maka abin da za ka yi ka ji tsoransa domin ka gode masa waɗannan ni'imomi. Saboda haka za mu ga annabi Musa alaihi salam ya zo masa da kalmomi masu taushi wanda Allah subhanahu wataala a nan ya umarce shi da ya faɗa. Ibn Kathir alaihi rahmatullahi a cikin tafsirinsa yana cewa wannan a cikin wannan aya akwai izina mai girma, akwai darasi babba da za mu ɗauka daga wannan aya. Ya ce darasin kuwa shi ne Fir'auna ya kai matuƙa wajen girman kai da nuna isa har ya yi da'awar shi Allah ne, har ya yi da'awar cewa shi ne Ubangiji mafi ɗaukaka. Annabi Musa alaihi salam kuma gashi a lokacinsa babu wanda ya kai shi tsarki, zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓun Allah subhanahu wata'ala, amma duk da haka sai gashi Allah subhanahu wata'ala yana cewa da Annabi Musa faqula lahu qawlan layyinan, gaya masa shi wannan mai jabberancin mai girman kai, gaya masa magana mai taushi, tausasa masa, ya ce wannan akwai darasi a ciki. Ya kawo magana Yazid al-Raqashi wanda daga cikin magabata lokacin da ya karanta faɗar Allah faqula lahu qawlan layyina, ku gaya masa magana mai taushi, ya ce ya man yatahabbabu ila man yu'adihi fa kaifa biman yatawallahu wa yunadihi, ya ce ya wanda yake lallashin mai zaginsa mai nuna masa gaba, ina kuma ga wanda yake sansa yake kiransa yana ambatansa. idan har Allah subhanahu wata'ala haka yake lallashin irin su Fir'auna, a ce ka je ka gaya masa magana mai taushi, koya wa'azantu, koya ji tsoron Allah. Ina kuma wanda yake shi mai kiran Allah ne yana son sa. Allah subhanahu wata'ala ta'amulinsa da bayansa ya kai gaya matuƙa wajen tausayi da ainihin rahama da lutufi, babu wanda ya kai shi. Ka duba inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa, yana ba mu labarin ashabul ukhdud waɗanda suka yi rami suka buta wuta ganga-ganga, aka riƙa ɗebo muminai ana zuba su cikin wutan nan, ba namiji ba mace ba namiji ba yaro ba tsoho, kowa da kowa har goyon an jefa cikin wannan wuta, saboda kawai wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, ba dan komai ba saboda sun ce mun yi imani da Allah gagara ba don shayabu. Ka duba sai Allah yake cewa innal ladhina fatalu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabu al-hariq, waɗanda suka fitini muminai maza da mata sannan ba su tuba ba, to suna da azabar jahannama, suna da azabar gobara. Wani malami yake cewa ka duba suna kashe masa bayansa masoyansa amma yana tallata musu tuba, kashe masa bayansa suke amma yana cewa su tuba, thumma lam yatubu sannan ba su tuba ba, wato da za su tuba duk wannan abin da suka yi sai ya karbe su. Ka duba waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa ko Annabi Isa ɗan Allah ne ko ɗayan uku ne, Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiru, yanzu ba za su tuba zuwa ga Allah ba, wa yastaghfiruna su nemi gafararsa, wato duk wannan abin da suka yi na zaginsa shi tallata musu tuba yake. Shi ne a nan wannan bawan Allah yake cewa ya kai wanda kake lallashin mai gaba da kai mai nuna maka ƙiyayya, to ina ga wanda yake son ka yake kiranka yana neman taimakonka. Walau anna fir'auna lamma tagha wa qala ala allahi ifkan wa zuran anaba ila allahi mustaghfiran lama wajada allaha illa ghafuran, ci da a ce fir'auna yayin da ya azarbabbi ya wuce iyaka, wa qala ala allahi ifkan wa zuran ya faɗi ƙarya ya faɗi ƙage ya jingina wa Allah, anaba ila allahi mustaghfiran, da a ce ya koma ga Allah yana neman gafararsa, lama wajada allaha illa ghafuran, da bai samu Allah ba sai mai gafara. Abinda duk kai wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala kai da shi, to mai sauraron ka ne ya fi maka matuƙar kayi gaskiya wajen neman gafararsa, da gaske kake. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima, wa man ya'mal su'an, wanda ya mummunan abu wato ya aikata abinda Allah ya haramta, aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar barin abinda Allah ya wajabta masa, ya nemi Allah gafara, Allah ce zai samu Allah mai gafara ne mai jinƙai. A cikin waɗannan ayoyi bayan wannan aya da ayar da take bi mata, sai kuma wata aya ta zo mai ban tsoro, inda za ka gane girman wato sha'anin haƙƙin wani. Kaga a nan Ubangiji ya faɗi haƙƙinsa shi na ya sa ka ya hana ka, ya sa ka kaƙi ya hana ka kaƙi hannuwa, ya ce in ka nemi gafararsa da gaske zai gafarta maka. Amma a gaba mai Allah ya ce bayan wannan da kuma ayar da take, bayan ayar da take binta, Allah ya ce man yaksib ithman aw khati'atan aw man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina, wanda duk ya kirkiri wani ƙarya ko wani laifi ya jefa ma wanda ba shi da shi, kaga Allah bai ce zai samu gafara ba. A nan bai yi maganar gafara ba, a haƙƙinsa shi sai ya ce yajidillaha ghafurar rahima, amma a haƙƙin wani sai ya ce faqad ihtamala buhtanan, wanda ya ɗauko wa kansa babban ƙage kuma wanda yake mabayyani, wanda zai nuna maka haƙƙin wani ba ya yiwuwa kawai ka je ka ce Allah gafarta min, ka cutar da wani Allah ya saurare ka ya gafarta maka, sai wancan kun gama warwarewa da shi, sai kun gama warwarewa da shi, yan aljanna har za su zo su shiga aljanna za a dakatar da su, sai sun gama warwarewa duk tsakanin su, ba wanda zai shiga da haƙƙin wani. Saboda haka haƙƙin mutum yake da girma. Wata rana Harun al-Rashid, ɗaya daga cikin khalifofin daular Abbasiya, yana dawafi a ɗaki mai alfarma na Makka, sai wani mutum ya tare shi, sai ya ce da shi, ya Amir al-Mu'minin, ya kai sarkin mu'minai, inni uridu an ukallimaka bi kalamin fihi ghilza fahtamilhu li, ya sarkin mu'minai, zan yi maka magana kuma zan kausasa maka, sai ka yi haƙuri ka jure mu. To ci zai yi masa magana, amma fa zai yi ta da kaushi, tana da zafi, don haka mai girma sarki sai a yi min haƙuri. To shi ne sai ya ce da shi, la wala karama, ba za ta yiwu ba. Ya ce, qad ba'atha Allahu man huwa khairun minka ila man huwa sharrun minni fa amarahu an yaqula lahu qawlan layyina. Ya ce ba zai yiwu ba, Allah ya aiko da wanda ya fi ka alkhairi, shi ne annabi Musa, ya aika shi kuma wanda ya fi ni sharri, shi ne Fir'auna. Amma Allah cewa ya ka faɗa masa magana mai taushi, kai dan me za ka kausa? Saboda haka ni ban fi Fir'auna sharri ba, kai kuma baka fi al-Musa alkhairi ba. Haka nan Ibn al-Futi, wanda yana cikin littafin Tarikhu Dimashq na Ibn Asakir da Al-Bidayah wa Nihayat Ibn Kathir, a cikin littafin Ibn al-Futi wato Abdurrazzaq Ibn Ahmad, wanda ake kira Majma'ul Adab fi Mu'jam al-Alqam, ya kawo cewa wani daga cikin masu ibada masu gudun duniya irin zuhadu da ake faɗa, ya shiga wajen al-Ma'mun, shi ma ɗaya ne daga cikin sarakunan daular Banu al-Abbasiyya, ya shiga wajensa, sai Ma'mun sai ya ce da shi, izni ibn wa'azi, qala, sai ya ce, wa aghliz alayka, in kausasa maka, sai ya ce, a'a, ban ce ka kausasa mun ba, fa inna Allaha ba'atha Musa wa huwa khairun minka ila Fir'auna wa huwa sharrun minni fa qala fa qula lahu qawlan layyina. Allah ya aika annabi Musa wanda ka tabbata ya fi ka zuwa ga Fir'auna, ka tabbata ya fi ni sharri, amma kuma Allah ya ce ka gaya masa magana mai taushi. Saboda ka tausasa magana ɗaya ne daga cikin jigajigai shika-shikai na da'awa, na kira zuwa ga Allah, na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati alhasana wajadilhum billati hi ahsan. Allah ce kai da'awa, kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau, kuma kai jayayya da su ta hanyar da take mafi kyau. Kaga anan Ubangiji subhanahu wataala sai ya sifanta alhikma almau'iza da cewa alhasana. Alhikma ita ba a ce bil hikmati alhasana ba, domin ba a samu hikima sai mai kyau. Duk da aka samu hikima to mai kyau ce, ba a ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati alhasana ba. Duk abin da yake hikima to kyakkyawa ne. Hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam duk suna cikin hikima, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, hadisan manzo Allah duk suna cikin kalmar hikima, don haka dukkanin su masu kyau ne. Ka karanta hadisan manzo Allah, ka fassara wa mutane, ba a cewa kai zafi, babu zafi a cikin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya magana, amma wa'azi sai Allah ya ce wal mau'izatil hasana, da wa'azi mai kyau, domin ana samun wa'azin da ba shi da kyau. Yayin da ya zama wa'azi a kausasa murya, akwai fadar bakaken maganganu, akwai shagube, akwai yarfe, akwai waye, to ya fita daga zamantowarsa wa'azi mai kyau. Sai ka ce da wa'azi mai kyau, da aka zo wajen jidali shi ne jayayya, inda za ka tsaya abokin hamayya ya fada ka fada, to ba a ce wajadilhum bil hasanati ba, sai ka ce billati hiya ahsan. Domin galibi a lokacin jayayya to an fita wato ta da jijiyar wuya, idan aka ce jayayya ce ake sabanin mutum ya zo ya baje yana wa'azinsa, babu wani wanda yake ja da shi, to al'amarinsa sun bi tafiya cikin sauki, fiye da a ce wani ya zo ya titse shi yana so sai ya kai shi bango. To a wannan lokacin sai kaga wani ya fige da zage-zage da bakaken maganganu. To shi yasa da aka zo batun jayayya, sai ba a tsaya ga kyau ba, sai aka ce wacce ta fi kyau, to duk wanda yana daga cikin tausasawa da Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da ita nan gaba zamu ga inda Allah ya ce da shi inda annabi Musa ya ce wassalamu ala man ittaba'a al-huda wato aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum kada ku jada ahlul kitabi sai da abin da yake mafi kyau in banda waɗanda suka yi zalunci daga cikin su Allah ya ce la'allahu yatazakkaru wa la'allahu zai wa'azan zai wato zai yi tintintini anan zamu ga akwai taranci wato a ce wataƙila wannan wataƙila ba daga Allah bane wataƙila gare ku shi annabi Musa wataƙila gare shi shi da dan uwansa su ne za su ga wataƙila amma Allah ya san ko me zai wakana tun kafin ya halicci Fir'auna tun kafin Fir'auna ya zo duniya dama Allah ya riga ya san waye Fir'auna kuma me Fir'auna zai yi kuma a wani ayaye Fir'auna zai kare za ka shi ba shi ne zai ce la'alla ba sai dai game da shi annabi Musa da annabi Harun alaihi assalam ba za su san cewa yaya karshen Fir'auna zai kasance ba don haka su a wajensu wannan taraji yake amma ba a gurin Allah ba saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa musu wannan a zuciya domin koyaushe idan wanda yake kokarin gyara yana sa ran cewa zai yi nasara wanda yake kokarin gyarawa zai karbi wa'azinsa zai karbi nasiharsa to ya fi jin karfin gwiwa ta ci gaba da yi masa amma in zai ji a ransa cewa ai wannan in kai ma ba ji zai yi ba to gwiwarsa za ta yi sanyi da haka ba zai yi wani abu cikin karsa shi ba to shi yasa Ubangiji subhanahu wataala sai ya sa musu wannan raja'i a cikin zuciyarsu su yi tare da jin cewa amma shi Allah ya riga ya san ko menene amma wani na iya yin tambaya ce to Allah ya riga ya san cewa Fir'auna ba zai ji wa'azi ba zai ji tsoron Allah ba me yasa aka ce su je an ce su je domin su yanke masa hanzari su kafa masa hujja Allah baya kama mutum sai da laifi sai ya aika masa manzanni ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula rusulan mubashirin wa munzirin liyalla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul dan kan mutane zan sana da wata hujja ce ya Allah laula arsalta ilayna rasulan fanattabi ayatika a cikin wannan sura saboda ba su da wani abin da za su so suna gaya wa Allah nan gaba a lahira sai ya Allah ai baka aiko mana da kowa ba mu ba mun san abin haka yake ai da tuntuna mun yi imani da mun bi ka ba za mu yadda mu samu kanmu cikin wulakanci ba to yana daga cikin hikimar aika masa shine a yanke masa hanzari sannan kuma a nuna masa ayoyin da suke tattare da shi wanda wannan nuna ayoyin kuma za su yi amfani ga wasu wanda za mu gani kamar yadda yake cikin wannan sura da kuma sauran surori da suka yi bayanin kissar annabi Musa za mu ga yadda sahara waɗanda suke matsafa manya-manyan matsafan Fir'auna duk suka yi imani to ba dan aiken annabi Musa din ba har a tsaya a kara a buga da wannan fa'idar ba ta samu ba saboda haka akwai hikima ta su je su gaya masa Fir'auna ya yi tunani amma lokacin da ba tunanin ba zai masa amfani ba wannan la'allahu ya tazakkaru din da Allah ya ce tazakkara kuma wa khashiya da ce wa aw yakhsha ya yi tintintinin kuma ya ji tsoro amma lokacin da lokaci ya kure masa inda har ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin a wannan lokaci ne ya tuna abinda ake gaya masa gaskiya ne yayin da ruwa ya kama shi zai na kurin halaka shi ya ji tabbas mutuwa ce ga ta nan ta nufo shi gadan-gadan babu makawa ya tafi lahira to a lokacin ne ya tuna wa'azin annabi Musa kuma yake nuna tsoronsa ga Allah shi amantu na yi imani cewa babu abin bauta da gaskiya sai wanda banu Isra'ila suka yi imani da shi wa ana min al-muslimina ina cikin masu miƙa wuya gare ka ya Allah Allah ce yanzu kuma al'ana yanzu kuma wa qad asayta qablu kai tabargazaka kai aikaka a baya can wa kunta min al-mufsidina ka tabbata cikin mabarnata wannan alama ce ta cike nuna Allah bai karbi imaninsa ba kamar yadda wasu suka ce ba ai Fir'auna ya yi imani haka Fir'auna mumini ne ya mutu mumini har wani littafi yana nan a bige imanu Fir'auna sunansa Fir'auna mumini ne sun yi rubutu Asali ibn Arabi al-Hatimi shi ya fara rubutu wasu suka zo aka samu wani ya zo goya masa baya Ibn Taymiyyah yana da risala Sheikh Mulla Ali al-Qari shi ma yana da risala wajen raddi ga masu wannan da'awa cewa Fir'auna ya imani ai ya ce annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Isra'il wanda kuma allazi amanat bihi banu Isra'il shine Allah shine annabin annabi Musa alayhis salam kuma ya ce wa ana minal muslimina saboda haka ya miƙa wuya kuma ya faɗi wannan yana cikin hankalinsa yana cikin hayyacinsa tunda inda baya cikin hayyacinsa ba zai iya faɗar wannan ba to tunda yana cikin hayyacinsa ya faɗa me zai hana a yadda yana abin nan yana ya mutu kafiri saboda haka suka ce ya mutu mumini shi yasa suka ce wai ba inda aka ce Fir'auna zai shiga wuta alqur'ani sai dai a ce alu Fir'auna su za su shiga wuta amma ba shi ba adkhulu ala Fir'auna ashadda al'azab suka ce to amma shi ai ba inda aka ce shi ma ya shiga to wannan magana ce a wasu karatuttuka mun yi bacali da ita cewa ba magana bace da ta dace da aqidar musulmi Yahya ibn Mu'az wani daga cikin magabata na kwarai game da wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce qul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha yake cewa هذا رفقك بمن يقول انا الاله فكيف رفقك بمن يقول انت الاله تيجي يا الله wannan tausayinka ne shine tausayinka ga wanda yake cewa ni ne Allah domin yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ma yace ana rabbukum al'a amma gashi yadda Allah yake tausasa masa yace ana al'ilah to ina kuma ga tausasawar sa ina tausasa ga wanda yake cewa anta al'ilah Allah kai ne Allah Al-Qurtubi Abu Abdullah Al-Qurtubi cikin tafsirinsa yana cewa wannan aya wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha yake cewa wannan aya dalili ne da yake nuna halaccin umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kuma ana so wanda zai yi umarni ko yayi hani yayi shi da tausan murya musamman ma ga wanda ya san yafi shi karfi yana iya lallasa shi koda kuwa yana da wata isma wato wata kariya da Allah subhanahu wataala zai bashi ka duba annabi Musa alaihi salam ya samu kariya daga Allah domin Allah ya ce la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara kar ku ji tsoro ina tare da ku ina kuma ji ina gani duk da wannan Allah bai ce to ku je ku faɗa masa duk abin da kuka ga dama ba shiwa inda a ce ana yin haka to annabi Musa alayhi salam shi zai haka wani yanzu idan yazo yana babatu yana fadar munanan kalamai ko ga gwamnati ko ga wani babba wanda ya san zai iya lallasa shi to sai a rika ziga shi a ce baya da tsoro ai baya da tsoro gaskiya yake tsage ta fada musu gaskiya to ba magana ta tsoro bace ba magana tsoro bace annabi Musa alayhi salam ya samu garanti wanda shi wannan da zai yi wannan bai samu wannan garanti ba amma duk da haka Allah ya ce qul lahu qawlan layyina ku ga ya masa magana mai taushi shine Qurtubi yace idan annabi Musa alayhi salam da Haruna alayhi salam sun samu an ba su irin wannan umarni na su faɗi magana mai taushi fa kaifa bina nahnu fa nahnu aula bi zalika yace to ina gare mu ina ga mu yace mu muka fi cancanta mu yi haka to anan ne yace mai umarni da kyakkyawan abu ko mai hana mummuna zai yi nasara ya samu abin da yake bukata mutane su saurare shi sannan Allah subhanahu wataala yace qala rabbana
innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara
na'am Allah yace qala rabbana sai annabi Musa da annabi Haruna suka ce ya ubangijinmu innana nakhafu an yafruta alaina lalle mu muna jin tsoron kada yayi gaggawar cutar da mu aw an yatgha ko kuma ya wuce iyaka qala ubangiji yace da su la takhafa kada ku ji tsoro innani ma'akuma, lalle ni ina tare da ku, asma'u wa ara, ina ji kuma ina gani. Ci gaba.
Fa tiyahu fa qula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibuhum قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'tiyahu, ku zo ku same shi, ku je ku same shi, faqula, ku gaya masa, inna rasula rabbika, lalle mu manzanni ne biyu daga ubangijinka, fa'arsil ma'ana bani isra'ila, ka saki banu isra'ila tare da mu, wala tu'adhibhum, kada ka ci gaba da azabtar da su, qadji'tuka bi'ayatin, qadji'naka bi'ayatin min rabbika, hakika mun zo maka da mu'jiza, aya daga ubangijinka. Wassalamu ala man ittaba al-huda, kuma aminci ya tabbata ga wanda ya bi shiriya. Inna qad uhiya ilaina, lalle mu an yi mana wahayi, anna al-azaba ala man kadhaba wa tawalla, cewa azaba tana tabbata ne ga wanda ya karyata kuma ya juye baya. Wato bayan annabi Musa alayhi salam da annabi Haruna sun gama shiri na za su je su tinkari Fir'auna, su gaya masa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su gaya masa, sai suka koma suna ganawa da Ubangijinsu, suna gaya masa cewa, ya Ubangiji, muna jin tsoron an ya furuta alaina, kada Fir'auna ya yi gaggawa a kanmu ta hanyar gaggawar cutar da mu, ko gaggawa tun ma ba mu faɗa masa ba, ko ya sa a kashe mu ko ya kore mu, aw an ya tsaga, ko kuma ya ƙara wuce iyaka ya azarbaɓe. Wato galibi yayin da mutum ya yi niyyar zai aikata abu, ya yi azama, to idan mai hankali ne yakan fara tunanin awaƙib, in na yi wannan abu me zai biyo baya. Wato zai fara tunanin kada in na yi kaza abu kaza abu kaza zai biyo baya. To wannan tunanin awaƙib ɗin shi ne ya kira su annabi Musa da ɗan'uwansa Haruna alayhi salam suke faɗa wa Ubangiji wannan, domin ya zama da sun yi shirin duk da ya kamata su yi, su tunkari Fir'auna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su. Suka ce rabbana innana nakhafu, ya Ubangiji, muna jin tsoron an ya furuta alaina, ay an ya'jila wa yasbiqa, kada ya yi gaggawa, muna jin tsoron kada ya yi gaggawa wajen ya ce a kashe mu, daga jin sun zo sun ce su manzanni ne na Allah, kafin ma su isar da saƙon da Allah ya ba su isar masa, ya ce waɗannan ku kashe su. Ko kuma a'a, yana ganin annabi Musa alayhi salam ya gane cewa shi ne ake nema, saboda haka ya sauri ya ainihin zartar masa da hukunci, ya zamana abinda suke so su isar na wannan saƙo bai isa ba, saboda haka sai suke jin tsoron kada haka ta faru. Lokaci yayi, ga kuma mai martaba tare da mu, za mu so a ce mun ji wasu kalmomi daga wajensa na sanya albarka da halartar wannan majalisi namu, da kuma faɗakarwa ga ‘ya’yansa bisa ga abubuwan da ya kamata a ce an ji daga manya irinsu. Don haka zan ba da abin magana da shi mai martaba.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Ɗan uwa musulmai, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, a zahirin gaskiya mallan ya matsa sai in ce wani abu, amma ni ma na zo in ce karatu ne kamar yadda kowa yake zuwa ya karo. To kasancewa da baki na so in ja dani na so in ja baki, to sai na bar na'ibina. To muna godiya ma Allah madaukakin sarki, muna gode ma Allah ala kulli halin, ma mun gode ma Ubangiji Allah da nuna mana wannan lokaci. Kamar yadda muka sani, dewa daga cikinmu Allah bai sa sun kawo haka ba, wasu an fara azumin da su Allah bai kawo su wannan lokaci ba. To mu da Allah ya kaddara zuwa wannan lokaci, muna masa godiya, kuma sauran ƴan uwa da suka ragaye mu Allah ya ji kansu da rahama. Amin. Muna ƙara godiya mashi kansa malam da dukkan sauran malamai da suke wannan wuri da sauran wurare da dukkan inda ake tafsirai. Da fata abubuwan da ake karantar da mu Ubangiji Allah ya sa amfanin mu. Abubuwan da aka yi shi bisa kan sababa Allah ya sa gada alheri. Abinda muka yi shi bisa kan kuskure Allah ya yafe mana, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Kuma har yau ina ƙara godiya mu dukkan al'umma, musamman yanda Allah ya jarbe mu da zama lafiya a wannan jiha namu na Bauchi da wannan gari namu na Bauchi. Muna da tabbaci ba wayonmu ba ne, ba ƙoƙarinmu ko iyayenmu ba, Ubangiji haka ya so. To mun gode masa, kuma muna godiya irin addu'o'i da ake yi, kowa da irin nasa, kowa da irin ƙoƙari da yake. To Ubangiji Allah kar ya gajiyar da mu, kuma sauran wurare da ake samun rashin fahimta daidaiku, Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen wannan al'amari, inda duk musulmai suke Allah ya sa mu zauna lafiya. Kuma alhamdulillah a gurguje kamar yadda aka kullum ake sanar da mu a tafsirai a wurare daban-daban, mai ta fatan alheri makamu, mai fatan alheri tsakaninmu da junanmu, za mu ga alheri. Mu guje majita-jita da batanci da ire-irensu, abu ne wanda bai da riba ko addinance. Abinda da mu yi ya kawo ci gaba, mu yi ƙoƙari ya bakin gori wanda bai saba mu addini ba. Yau in muka duba amalan kai hakuri ba tafsiri nake ba, wato in muka duba kamar yadda malaman suka faɗa, yawancin matsaloli da yake daminmu wato abu ne wanda ya fito daga jikinmu. Na farko akwai hasada, wanda mummunan abu ne, malam kullum sukan faɗa, akan faɗa sun wurare, duk wanda ka gan shi da abu ni'ima ne Allah ya mishi, kai abinda za ka yi buri shi ne kai ma Allah Ubangiji kai ma ya ni'imantar da kai. Amma yau sai zamana ba mu da wannan abu, banda hasada, wani ya samu ma baka zannan garin ya samu, ba za ka yi tunanin kai ma Allah ya baka irin nasa, ya samu ya ka zama je ya dan sace ne mun zama dai a dame saboda menene ni'imar da Allah ya muni. To kaga wannan babban al'amari ne wanda zai kawo masifu da tashin hankali a tsakanin al'umma. Kuma muna roƙo kamar da kullum malaka yake faɗa matasan mu, Ubangijin Allah ka ba su abubuwan yi na gari. Yau rashin abin yi shi ya haifar da matasan mu aka shiga wani hali, amma mun gode mu Allah ana ta kirkiro da sana'o'i da ire-irensu. Saboda haka muna ƙara kiran matasa, mu ta haƙuri da rayuwa, mu nemi abubuwan dogaro da kai, kar mu tsaya cewa wani ne dai a zuta mu, ko kuma sai a jikin mu da mu samu ire-irensu. A gurguje malam sauran al'umma haka, muna godiya da fata Ubangijin Allah ya sa mu yi muwafaƙa. Inda muka taru a nan Allah ya tara mu cikin rahamansa, kuma yanda muka kawo azumi na bana, muna roƙo Allah ya sa za mu kai na baɗi a cikin ƙoshin lafiya da rufin asiri. Shi malam ko da ke malam ɗan gida ne, amma da dan yin addu'a yanda ya zo lafiya Allah mai da shi lafiya. To inda duk da je zai dawo gida, Allah ya dawo mana shi lafiya. Ubangiji Allah ya sa gada alheri, Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya da garin arziki mai albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Muna ƙara jaddada godiyarmu ga mai martaba sarki, Allah ya ƙara masa imani, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara yawaita mana irinsu a ƙasar nan. Ubangiji subhanahu wataala ya kare su ya tsare su daga dukkan wani abin ki nasihohin da suke yi mana a yau a kode yaushe Allah subhanahu wataala ya sa su shiga kunnuwan mu su kai kunnuwan wadanda duk ya kamata su ji domin ayi aiki da su Allah ya sa masa wannan ziyara dai a cikin ma'aunin sa na ayyukan lada Ubangiji ya bashi albarkatun da suke cikin wadannan kwanaki goma masu albarka yadda yazo nan lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya muna godiya gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh